الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين تكمل يد أقوش شكرا mukan gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma cikin wannan masallaci Masjidil Fatahi na Tudun Maliki kusa da gidan zu hanyar sheka opposite din gidan yara to haka ma a wannan shekara ta hijriya 1440 wacce ce daidai da 2019 na miladiya wanda idan galibi akan fara tun kafin azumi da yau shine za a ce 3 ga watan wato 5 wato mayu kenan na shekara ta 2019 wanda kuma muna ganin ita ce lissafi iri biyu ne wasu ce 27 ne wasu kuma suna ga 28 asabar 29 lahadi shine cikar 30 amma kamar yadda na ga sanarwa daga wajen mai martaba yanzu a takarda cewa duban fari zai kasance ran lahadi kenan wato kinan ba kamar in yadda a sauran duniya ake yayatawa cewa 29 ne asabar shine 29 ba to saboda haka kenan daga dukkan alamu zai kasance kenan wato litinin wanda shine 6 ga wata na shi mayu din da kuma kun shine 1 ga watan Ramadana na shekara ta 1440 miladiya kuma wallahi alam sai abinda hukumomi suka tabbatar to saboda ka a yanzu ma gashi za mu fara a wannan lokaci a inda muke fatan Allah subhanahu wataala ya mana jagora a cikin wannan wata mai daraja mai alfarma mai falala watan rahama watan gafara watan ibada muke fata Allah subhanahu wataala ya mana jagora irin yadda za mu fara a cikin sa'a a yi a cikin sa'a a gama a cikin sa'a zai karatun Al-Qur'ani muhimmi ne a kodayaushe amma idan an ce watan Ramadan to muhimmancin ya karu saboda dama a cikin watan ne aka saukar da Qur'ani din shaharu Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an watan Ramadan shine wanda aka saukar da Al-Qur'ani a cikin sa to saboda haka musulmi suke ba da kulawa ta musamman fiye da yadda suke yi a sauran watanni kuma wanda aka saukar da Al-Qur'ani shi ma idan watan Ramadan ya zo shine manzo sallallahu alaihi wasallama yakan mai da hankali fiye da sauran watanni wajen karanta Al-Qur'ani kamar din yadda malaika Jibril dama kullun a watan Ramadan yake kare masa jita ta Al-Qur'ani kullun shekarar da zai wafaki ne har sau biyu yayi masa. Abin da muke fata shine Allah ka ba mu iko da aiki da abin da yake cikin Alkur'ani. Na jan hankalin musulmi ba wai kullum watan Ramadana a zo a karanta Alkur'ani ba, kai daga nuna ka san wai ba a banza ba ne. Allah subhanahu wa ta'ala ne yake ƙara nanata mana hujjojinsa a kanmu, yake ta ƙara nanata mana, ba wai kawai sai waɗanda suka zance kafirai na da ko ƙisoshi da ake na adawa samudawa shi kenan an yi an gama ba, ana yi mana ne da mu da su duk Ubangijinmu guda ɗaya ne, kuma abin da yake nema a wajensu shi yake nema a wajenmu da waɗanda ma za su zo nan gaba kafin mu. Saboda haka abin da ya same su na sharri saboda kin karɓar saƙon Allah, mu ma idan ya kasance muka ki karɓar saƙon mu ma irinsa ne zai same mu. Abin da suka samu na alkhairi saboda sun bi saƙon Allah, to haka mu ma zai same mu idan mun bi. Saboda haka da babu annabawa, malamai yanzu su ne suka zama magadan annabawa, su suke isar da wannan saƙo tun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, daga annabawa na da har tashin alƙiyama ya rage wa waɗanda suke sauraro. Saboda haka Allah ta'ala ya fita, manzo sallallahu alaihi wasallam ya fita, ya bayyana hanyoyi waɗanda za a iya ganewa saƙonsa gaskiya ne, ya kuma bayyana hanyoyin da idan ba a bi ba ga irin abin da zai samu. Annabawa sun yi sun fita, malamai su ma suna yi sun fita, masu yi da baka suna yi kamar yadda muke yi, waɗanda ma suka rubuta a tafsirori a cikin wato littafai sun yi, wanda kuma suke yaɗawa a kafofin yaɗa labarai duk suna nan suna yi. Duk wannan hujja ce Allah ta'ala yake ta ɗorawa mutane idan ba su yi aiki da shi ba shi kenan abin duk da ya same su. Saboda haka ya kamata mu saurari wa'azi irin na Allah subhanahu wa ta'ala, kira irin na Allah subhanahu wa ta'ala da yake a cikin wannan littafi mai girma. Mu tabbata ce Qur'ani ba wasa bane, Qur'ani ba haka kawai yake ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, kuna kama haka kawai aka halice ku kawai don wasa, ba wai akwai wani dalili ba, ba ku dawo zuwa gare ni ba. To saboda haka muke kira wanda ya kasance ya san cewa abun da yake yi ya saba da abin da Qur'ani ya nema a yi, ya daina. In bai daina ba, Allah ta'ala ya fita, manzanni sun fita, malamai sun fita. Wanda kuma yake yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so, saboda haka ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ɗora shi akan wannan tafarki wanda ya kasance na alkhairi, kuma ya ci gaba da yi, kuma ya ci gaba da ƙoƙarin kaucewa abin da zai ɓata wannan tafarki kyakkyawa da yake bi. Wannan ƙasa tamu tana buƙatar aiki da Alƙur'ani, inda mutane suna aiki da Alƙur'ani halin da muke ciki a yanzu da ba haka muke ba. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya yake faɗa, waman asadaku minallahi ƙila, babu wanda ya kai Allah faɗar gaskiya. Saboda haka mutane su dawo koyarwa Alƙur'ani, mutane su yi riƙo da Alƙur'ani, su dogara su haƙura da irin abubuwan da Allah ta'ala ya hukunta za su samu. Duk wani zafin nema, kamar yadda Bahaushe ke zafin nema baya kawo samu, duk hankoran da za ka, duk hanyar da za ka bi, duwuyarta duwuhalarta, ba za ka samu abin da ya wuce damar raban naka ba. Kuma duk hanyar da za ka bi, duk sauƙinta, ko a masallaci kawai ka zauna, ko a ɗaki ka zauna, rabanka sai ya zo. Kuma idan ya zo maka ba hisabi ba komai, yayi zai maka alheri na duniya da lahira. Amma an kawo mummunar hanya, shi din ne zaka samu wanda aka rubuta tun kana cikin mahaifarka da wata hudu, shi ne zaka samu. Kuma in ta mummunar hanya ka bi, dubu halar da ka bi, rauni kai menene da hanya da ka bi, idan ka samu wannan shi ne dai. Kuma sannan kuma sai Allah ya yi maka hisabi tsakaninka da shi, saboda ya hana ka bin wannan hanyar. Wanda kuma dukka cuta ko kwaro ne, sai Allah ta'ala ya karɓa masa haƙƙinsa kuma har yau. To saboda haka Annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, saboda haka ya rage namu, ya kamata mu shiga taitayinmu. Abubuwan fa da suke faruwa a Najeriya nan yayi yau, ya kamata mu koma koyarwar Alkur'ani. Koyarwar Alkur'ani shi ko koyarwar Allah, haka abinda yake cikin Qur'ani haka yake Allah, haka yake so bayansa su zama. Abinda ya hana a hannu, abinda ya umarni wato abi. Mu gode wa Allah subhanahu wataala littafinmu Alkur'ani, yadda ya sauko daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga Annabi musallaje, har yanzu haka yake, ba a ƙara ko rage wani harafi ba wanda zai bata ma'anar Qur'ani ba. Za a samu wa'in su kira'o'i har a kira'a ta Qur'ani an ƙara wani harafi ko alaito, wannan ba shi muke nufi ba. A ce dai wani mutum daga ban ya zo ya ƙara wani abu wanda babu irinsa a cikin Qur'ani, ko ya ɗauke wani abu wanda a cikin Qur'ani yake, ba a samu ba har yanzu. Babu yadda za a yi kaje darasu ya zama ka taso ka ɗauko allanka, amma akwai wani aluja da baka saka ba a kyale ka, ko kuma ka ƙara wani wasali yana sama sai ka mayar ƙasa ya zama a kyale ka, ka taso da wannan allan naka, ba zai yi ba. Wannan alƙawari na Allah subhanahu wataala wanda bai yi kowane littafi ba kuma wani abin da ya masa wannan alƙawari, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna, wallahi mu ne muka saukar da Qur'ani kuma mu za mu kare shi, ba abin da zai taba shi. Duk muhawalolin an yi ana nan ana kai, har yanzu Yahudawa suna yi irin su ayoyin shedan na Salman Rushdie da sauransu. Amma to ai Qur'ani ba haka yake a wajen Allah, ayye matsari nan gurin akwai da yawa waɗanda in ka tsare su a nan da za a koyi Qur'anin duniyar ma gaba daya. Akwai wanda zai zauna a inda yake ba zai matsa ba, zai sake rubuta shi kamar yadda yake a Lauhul Mahfuz, duk abin da za su yi aikin banza ne, kuma duk wannan wulakancin a kansu zai kare. To su haka muke fata, muke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu wannan littafi, yasa kuma muka yi imani da shi, ko kuma mu yi kokarin aiki da shi, saboda babu abin da za ka rasa a cikin Qur'ani. Shi bayanan da kulli shi yana yin bayanin kowane abu ne kamar yadda yake a suratul Nahl, kuma ma faradun lafi kitabin shi. Allah bai bar komai a cikin littafi ba a Alkur'ani ba, kamar yadda ya faɗa suratul Ma'ida. Ko daga babu wani abu da ya rage ko kuma ce illa na'ami, babu wani abu da ya rage mana illa yadda da wannan Qur'anin nan. Komai yana ciki, kuma har yanzu muna kira ga waɗanda suke yin karatu wanda yake na zamani, musulmi ku riƙa haɗa da Qur'ani, za ku ga falala, za ku ga sauƙin fahimtar abubuwan da kuke koyo. Kullum za ku zanku ne a sama in an yi jarabawa, a kodiyoshi ga samun lada, ga samun falala. Kadan aiki ne Allah subhanahu wataala shi wannan Qur'ani, in ka haddace shi zai maka jagora, ya ma yi jagora a abin da ya fi hana, kamar gafara, kamar aljanna. Ballantana na samu wani aiki ko wata sana'a muhimmiya, abin da ake bukata imani da yadda da shi. Waɗanda duk ya kasance suka fara da karatun Qur'ani suka fahimce shi, idan sun shiga kun wani fannin sun fi duk sauran, kuma waɗanda su ba su faro da Qur'anin ba. wanda kada ya sanar Qur'ani da zikir shi Qur'ani Allah ta'ala yake mun sauƙaƙa shi dan a karanta shi a iya haddacewa a fahimce shi duk shekarunka ko kai kai shekara 60-70 a yau innan baka san bihin ba in ka fara Allah ta'ala sai ya hore maka ka haddace Qur'ani ko daga mutane sai kaji ayini na wuce lokacin karatu ayini na wuce lokacin hadda sam ba dai Qur'ani ba Qur'ani Allah ta'ala ya ku sura sukutin ya fada a sukutin kafi ya Maryam ya fada kuma a ƙarshen sukutin duha ga kuma sura sukutin sukutin kamar a inda yayi ta mai inna na cikewa wala qadiyya san Qur'ani zikr fa halim mutaki Allah ta'ala ya sauka Qur'ani shi yasa daga yara ƴan kanana shekara biyu bi da wani in kana bin irin kafofin yaɗa labarai zaka yi ta ganin abuwa na mamaji ga yaro dan kankani magana ma bai iya ba amma yana iya in an bude kuma zai iya gaya nan yake karantawa ko da haka muna gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu wannan littafi ya ba mu wannan annabi kuma sannan dangane da abin da muke mu kuma yake ba mu lafiya da tsawon rai har yanzu kullun dai ga muna yi to muna fata Allah ta'ala ya ci gaba da ƙara mana la in shakartum la azidannakum Allah mun gode maka da wannan la yadda aka zan tsarin karatun shine da farko dai za a ja mu fassara fassarar nan takan zama ko dai fassara Qur'ani da Qur'ani kamar yadda kuka ji yanzu ma na fara ko kuma zaka samu aya tana nan kuma akwai irin ta a can ko anan ta bar abin a dunkule amma akwai irin ta ce kuma amma a can ta fara da abu kisso shine kaga nan cikakku ne a wani gun ba su cika ba a wani gun an faɗi suna a wani gun ba a faɗa ba to irin wannan akan ɗauko waccan aya sai a ƙara yawa wannan bayani da ita ita ce waccan magana ita ce to ne shi tafsirin Qur'ani bil Qur'ani shine wanda yafi kowane tafsiri inganci dan ko saboda ka ce kenan shi wanda ya saukar da Qur'ani shi zai fassara da kansa akwai mu at-tafsir bil ma'thur shi ma muna yi cewa idan ba a samu wannan mutum shi kenan shi wanda aka saukarwa Qur'ani shine Annabi sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka kitaba ko kuma li tubayyin lana ma nuzila ilayhi mun saukar maka da Qur'ani dan saboda ka bayyana mutane abinda aka saukar musu to shi kuma ya fassara wannan aya ya fassara wannan kalma to sannan kuma sai tafsiri shi kuma na waɗanda ya kasance suka zo daga baya wai Allah sahabbai ne malamai ne kuma shi ma amma wanda ya kasance ya inganta da izinin Allah saboda duk wanda ya fassara Qur'ani da abin da ya san ba haka bane kamar ya sai na Umar ki ba ci to ba wata fa sama da za ta yi matsinuwa ko wata ƙasa da za ta ɗauke shi laifin nasa zunubin nasa ya fi zama a inda halittu suke zama sai dai a wani gurin kuma daban dan saboda ki kayi wa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙariya mazauninka ya zama wuta tabbas bare kuma a ce kai wa Allah ƙariya wa man azami min manisara Allah kadiba wa yafi zalunci wa yafi zunubi kaman wanda yayi kaji ƙariya idan ganta da Allah ko daga biki roko saboda Allah saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam masu tafsiri ya zama Allah din da manzansa shine gabansu kuma su gode wa ni'imar da Allah ya ba su ya zaunar da su a wannan kujera in ka ce kujera ta annabi kujera ta Allah ba kai kuskure ba dan kana karantowa kai wakili ne na Allah wakili ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka zauna a wannan kujerar baka gode wa Allah da ya baka wannan kuma ka rika gaya wa mutane abin da ka tabbarci san zuciyarka wanda ya daidai da abin da kake so ko abin da kake yi ko abin da kake nema ko abin da wani naka yake so ya kama dan Allah dan annabi masu tafsiri su ji tsoron Allah su gode wa Allah a wannan matsayi da ya ba su zai gaya wa mutane ya kacin abin da suka sani fahimta wannan ba laifi ce ba su gaya mutane fahimtarka kai fahimtarka kenan akwai bambanci da kuma kai ra'ayinka kenan to sannan kuma in mun samu wata sura ko wata aya ko wani suna kai ko wani ma lafazi ne ko wani harafi ne mun tabbatar cewa malamai sun bayyana wa mutane wannan cewa wannan abin yana da alheri insha Allah za mu bayyana musu ba wai dan saboda komai ba ba dan komai ba sai dai saboda abin da nake fada dinnan na cewa a gaya wa mutane abin da Allah ya ce ba ha kai fa Allah da ya saukar da Qur'anin kuma kowa sai ya je ya fada abin da ya gadawa ba a Allah subhanahu wa ta'ala a surar Baqara ya faɗi cewa waɗanda suka zo ko suna tafsiri ne amma akwai abubuwan da ya kamata su gaya wa mutane ba su faɗa ba to ga irin narkonsu saboda ka san da haka ƙuru-ƙuru Allah ta'ala ya faɗa ba wani zancen tawili innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inu haƙiƙa waɗanda suke ɓoyewa da abin da muka saukar na bayanin alƙur'ani na bayanin sha'anin addini na bayanin shari'a ulaika yal'anuhumul la'inu indai suna ɓoyewa to waɗannan sune waɗanda Allah ya tsinewa wa yal'anuhumul la'inu kuma su tsinewa ma sun tsine musu wato duk wata halitta ta tsine musu abinda kawai za ka yi Allah ya tsine maka halittu din shi ne ka san wani abu da Allah ya bayyana mai amfani ka ɓoye saboda wata nufa ka ƙi gaya wa mutane shikenan ka shiga cikin wannan bala'i to amma wanda ya ji wannan illal ladina tabu wa aslahu amma wanda ya gane kuskuren sai ya tuba wa asalahu wa bayyanu kuma suka bayyana abinda suka koye din wa ulaika atubu alaihim wannan to zan gafarta musu wa ana tawwabur rahim koyi da kaza la misaqa bani misaqa lani utul kitaba har ka Allah ta'ala ya riki alƙawari daga waɗanda ya bi littafi la tubayyinunnahu lin-nasi wallahi sai kun bayyana wa mutane abinda na saukar muku abinda na sanar da ku to amma washtaraw bihi samanan kai sai suka canza suka ɓoye don su samu wani tamayi na duniya ko samun girma ko samun suna ko samun ɗaukaka ko samun kuɗi ko samun dukiya suka ɓoye da wata aya tana ita ma a cikin Baqara ɗin sannan kuma akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi kuma yake cewa wanda duk ya kasance ya san wani abu wanda zai amfanar da mutane faka tamahu alal nas amma sai ya ɓoye wa mutane wannan abun uljima yawmal qiyamati bil jami min nar za a yi masa linzami a ratan kiyama da linzamin wuta kada ko kai baka taɓa yin karatu a duniya ba ko indai ka ga wanda aka yi masa linzamin wuta a lahira namiji ne mace ce mutum ne aljanni me za ka gane shi abin da ya sa aka yi masa linzamin wuta saboda ya san wani abu Allah ya san da shi wani abu da zai amfani jama'a ike sanar ko sana'a ce ka iya ta amma wai don kar ka gaya ka nuna wani ya koya shi ma ya amfana sai sai ka ɓoye to ka shiga cikin waɗanda za a yi wa linzami da wuta saboda haka ya kamata wanda duk ya san wani abu wanda zai amfana wa jama'a yayi kokari ya sanar, yayi kokari ya sanar. Za ga mutane kaman a WhatsApp hakan da in sun yi falsun sukan je kuma dala a gaya ma wani, to yana da kyau din ba ma sai ka ce a gaya wani ba ai. Wannan hadisin ya isa ya zaburar da kai in dai ka san mai amfani, an ba kowane abu ne in an ce ka sanar ka sanar ba, sai ka karanta kai ma sai ka san mai amfani, ai duk waɗansu abubuwan shirme ne. Amma fassin inda dokta yake yi gashi nan a zaune, kowanne idan an ce da ruwan zinare za a rubuta, sai in an ce ba za ka karanta ba sai ka ba da 100,000 tukunna. To idan ka duba za ka ga gaskiya ne wannan fassin din ya ma fi haka, to ai ka ga wannan kana iya sanarwa wani. To wannan da wayannan ayoyi da wannan hadisi shine yasa kuke ganin kowane dan abu muka gani komai kankantar sa in mun san dai zai amfani mutane muke gaya musu, wannan shine karkarda karkarai. Kuma mun samu wannan ne duk wanda ya taso tsangaya zaka samu cewa a haka yake, a tsangaya ba kuɗi ake raba ba, wannan barar nan ce ni ina da maganin kaza kai kana da kaza sai ai exchange kaban naka ba da haka da haka aka taso. To duk sanda mai irin wannan Allah ta'ala ya tarfawa garinsa nono ya zo kuma zai zo ya sa mutane gaba yi musu, sai kuma ba zai ji ruwa ba, ba zai ji damuwa ba dan yana yabewa mutane abinda za su je su zama wani abu. Mutane nawa wallahi ban san mutum nawa ba ne sai muna maka ko a harami bayan ko an idar da sallah hakan nan mutum ne za ka ga kaman a dan Najeriya ma lalala lafiya lafi daga ina aini da daga Zaria nake, akwai a Zaria a garin wannan mutum da ne da dinki a zaune mai bakar abin kakaki ko na samu wani a Zaria ce yake ne nake aini kanye wani wallahi tallahi wato irin alherin da na samu da kai mu dai mutanen ba mu da kiti ya kamata a ce na zo ku sau iri ne ma gaishe ka wallahi wata izhara ce da ka taɓa bayarwa na riƙe nake yi wallahi yanzu in gaya maka na zo maka nan wajen sau 7 a dalilin wannan isa yanzu ina da gidaje kyawawa ƙeru guda 3 kuma dukiya ban san iyakarta ba. Wannan dai istihara tunda ne wa wani abin ya zama gaskiya na sake wani shike nan abin ya yaya kuma isa ba wata istihara ce ba fami ne wahala ba istihara wacce nake ta za a karanta salatin annabi 3 sannan a karanta fatiha kafa 10 kul huwallahu 11 a cike da salatin annabi 3 kai alwala tana duban alƙibla ka kwanta da hannun dama shine ka'idarta. Amma ni lokacin da Allah ta'ala ya hutar da ni istiharoyi nake wani din duk yadda nayi ta a kowane guri a kowane hali a tsaye ne a kwance ne kaina yana yamma ina gaba yana ina ne da alwala ba alwala to sai Allah ya nuna wannan abun yadda zai faru ba kamar yadda ake sinima a zo a sa a cikin bango ga mutane in menene in gari ne in tafiya ake duk za a nuna maka shi ga yadda zai zama. Amma da na sha wahala da sai na karanta fatiha 1000 na karanta fatiha 1000 yau 1000 gobe na kwana 7 ina so Allah ta'ala ya nuna mun wani abu shi ba zan gari ba ko 10,000 na yi wanda suke ji wajen mu wannan shi ta komai kankantar a muke bayyanawa mutane shi. Sannan kuma idan muka samu wata aya ko tana maganar yadda za a warware mushkiloli na mujtama society to mukan yi kokari mu yi amfani da wannan damar mu ga meye addinin musulunci ya tanadar yadda za a ware wannan, menene kuma bincike da ci gaba na zamani ya tanadar ta abin da ya shafi hanyoyi na addini, abin da ya shafi Qur'ani, abin da ya shafi hadisi, abin da ya shafi ganin malamai, kuma har a gangaro abin da malamai musulmi suka gano game da sha'anin magani, har kuma a faɗaɗa a je ma ga baki ɗaya abin da ya shafi philosophers na duniya meye suka ce, scientists na duniya meye suka ce. Shi ma wannan duk a ƙarƙashin innal ladhina yaktumuna ma anzalna min bayyinati. To wannan shi ne irin yadda muke tafiyarwa da tafsirinmu a koyaushe, kuma a bana ma haka za mu tafi da shi, kuma kamar yadda a kowace shekara sai mun kawo wani abu da zai fi na bara waccan, to haka ma yanzu. Idan da kawai idan yanzu in ka zo nan kana kaza ai abin da na rubuta din tun a lokacin tafsiri in faɗa shi kenan, to a yanzu duk abin da aka ji insha Allah za a sami a rubuce, ba sai ka sha wahalar a baka ko ka kaɓata mana lokaci bayan mun faɗa kuma har mu sake zama har yanzu a sake gaya maka ba. Idan wani abu ne wanda kai na sha ne ko sha shi ma duk za mu mai da shi ya zama rage kawai. Duk wannan ci gaba ne wanda muke samu, kuma alhamdulillah muna gode wa Allah bayan wannan alƙur'ani da ya bamu, kuma da ci gaban zamani, ilimin zamani da aka samu. To wannan da wannan muke neman Allah subhanahu wata'ala ya yi wato imana jagora a wannan karatu na bana na shekara ta 1440 ta hijiriya, wacce ta daidai da 2019. To ai sai mu ji akwai
lokaci.
Kamar yadda aka ji wannan kissa ce ta Annabi Hud da Allah subhanahu wa ta'ala ya aike shi wajen adawa. Bayan can ayata ta gabata tana yin magana ne akan jin daɗi wanda waɗansu suke shantakewa a game da sha'anin duniya. Wato akwai mutane waɗanda ya kasance abinda Allah ta'ala ya ba su na duniya kuma shi zai za su da ciki a kai, su ta holewa, su ta kambamawa, idan neman ne ba a damu ta hanyar da za a same shi ba, duk munin hanya za a bi ta, tsafi ce hanyar, a waɗansu za a yi amfani da su yan daba ne, a wani ne wanda za a mai da shi tankar Allah ta kansa ne za a samu, ko kuma ta hanyar kowace irin hanya mummunar hanya a tara. To saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna wannan bai dace ba, kamata yayi a bi kyakkyawar hanya kamar yadda muka fara budewa da karatun nan kuma sannan ba a hana ka ci mai dadi ka sha mai dadi ka sa mai kyau ba kul man harrama ziyatallahi lati akrami ibadi wa tayyibati min rizqihi wa ya hana kayan kawa da ado da Allah ta'ala ya halitta wa mutane wa ya hana yin amfani da su da kuma abubuwa dadada na abinci wa ya hana wato kenan Allah ta'ala ji ya hana ban karka ce wai ai kawai wanda aka halitta kawai kafiri a'a kullu alladhina amanu khalisatun yu'minu wato Allah ya halitta ne ga mu'minai amma yanzu suna yin tarayya da waɗanda ma ba irin su ba khalisatan yawmal qiyama alahira ko sai su kade in ka ga mai sa tufa mai kyau mai cin abinci mai dadi mai kwanciyar hankali to nan sai mu'min amma alahira a duniya to nan duk an yi tarayya kamar yadda muka yi tarayya a shakar iska kamar yadda muka yi tarayya da amfani da rana da wata da taka kasan nan da abubuwan da Allah yake tsurowa daga ƙasa da kuma kare mu da Allah yake daga waɗansu mugayen abubuwa a ƙoye waɗanda ba mu san su ba dare da na tsulman ya kala hukun bilali wannan har ko duk mun tarayya amma a lahira khalisatan yawmin wannan kuma sai mu'mine kawai to saboda haka amma duk da haka da za a ce za ka bi ta farki hakan nan na taka tsantsan wajen kayan adam taka tsantsan wajen abincin wajen nutsuwa cikin jin daɗin duniya to da za ka samu kuma lada har yanzu mai yawa fiye da wanda shi kuma ita jin daɗin kawai ko da yake halal yake ci to saboda haka sai Allah subhanahu wataala sai ya kawo wannan kissa idan duk wannan bayanin da aka yi duk ku gane ba to gashi yanzu a aikace ga waɗansu mutane Allah ta'ala ya ba su duk wani abu da za a ce jin daɗi ne ya ba su duk wani abu da za a ce mulki ne ya ba su duk wani abu da za a ce ƙarfi ne ya ba su duk wani abu da za a ce wato wani abu ne na kambamawa na alfahari Allah ta'ala ya baiwa adawa hatta jikinsu ma ba irin na sauran mutane ba Allah ya ba su ƙarfi ko suna ce man ashaddu minna quwwa suna ganin duk duniya ma ba wanda ifi su ƙarfi awalan yuru annallahi allazi kai ba sa ganin wanda ya halice su shine Allah huwa ashaddu min ai ya fi su ƙarfi to saboda haka sai gashi sun tara komai amma a ƙarshe wannan ƙarfin da duk wani abu da suka tara kuma duk bai amfane su ba sun zo sun yi mutuwar walakanyi kuma ba ma mutuwar gaba ɗaya ba aka ƙare su yanzu a duniya babu irin su an gama da su tun wancan lokacin tunda ba a samu mutum ɗaya sai ƴan waɗanda suka yi imani da shi annabi Hud ɗin ba mutane 4000 amma duk sauran aka halaka da to shi yasa Allah ta'ala ya zai kodiyo shi Allah subhanahu wataala saboda iya wa'azinsa da haƙurinsa idan ya kasance ya kawo wannan hujja dalla-dalla ba a yadda da ita ba sai ya sake kawo wata in ba a yadda da ya sake kawo wata ya riƙa yi kenan ya riƙa yi kenan haka masu wa'azi ma ya kamata in kun kawo wannan ba a yi ku kawo wannan in kun kawo ku kawo wannan haka masu tarbiyya idan kun kawo wannan ƙa'ida ta tarbiyya yara ba su tarbiyyato mutane to sai ku sake canza wata hanyar kun ku kawo da misalai da haka har sai i kasance wanda zai shiriya ya shiryantu wanda zai tarbiyyantu ya tarbiyyantu wanda zai hanna zai hanna ga abin da yake ya hannu wanda zai yi abin da baya yi na alheri ya yi to shi sa Allah ta'ala ya kawo wannan kissa na ɗaya ta zama abin koyi ga su kafirai na maka na wannan zamani da kuma sauran duk halittu waɗanda za su zo daga baya na biyu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ba shi haƙuri da wannan ga waɗanda ma suka fi mutanenka komai ga irin yadda
ki yadda da sakon Allah amma a ƙarshe me ya same su saboda haka shi ma wato ya dace ba shi kade bane kamar yadda ke mutu yawa kakaki ba shi kade bane kuma kuntu bid'an min ar-rusul ba ni ne farkon annabawa ni ma manzo ne da cikin manzanni su zaka yi ji haka to sai ji zuciyarsa ta yi sanyi idan ya ga irin taurin wato kai na mushrikan da yake tare da shi duk taurin kansu duk bai kai na wa'ancan ba ashe duk tamardancin su bai kai wanda ake masa to idan yaji haka to sai hankalinsa ya kwanta to shine Allah ta'ala ya kawo wannan kisa kisa yake cewa wadako ya rasula ta ambata ko ka tuna in an ce ka ambata wato ka gaya wa mutanenka wannan kisa ko kuma ka tuna wa'in kuma suna ganin cewa ai tun lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yaje isra'i da miraji Allah subhanahu wa ta'ala isa da shi Qur'ani saboda haka kullun ana cewa da shi tuna abin da aka karanta da shi a kai shine idan malaka jibril ya zo yana karanta da shi qur'ani sai ya riga gaggawar ya wuce shi shine Allah ya ce wala ta'jil bil qur'ani min qabl an yuqra ilayka yuhay ka kade ne gaggawar ka karantawa kenan dan ka san shi kamar yadda mai ibn hajar al asqalani qasdalani guda biyu ne akwai asqalani akwai qasdalani al duniya shi suka faɗi wannan idan ana kawo sira saboda ka akwai wannan ko kuma ka bayyana wa mutanenka aka adil dan uwan adawa labarin dan uwan ada da shi da adawa din shine wa shine annabi hudu dan uwansu ne haka na jinsi na jini amma ba dan uwansu ne na addini ba me zaka bayyana musu iza anzara qaumahu yayin da yayi wa mutanansa wa'azi yayi musu gargadi a ina bil ahqafi ahqafi shi kai kamar jigawa sai guri ne wanda yake cewa mai tarin ƙasa mai tsaho a taki ci gaba a samu ta nan ga wata nan ga wata ta yi ƙasa ta sake ta yi ƙasa to nan shi ake cewa ahqafi zaka samu yanzu idan ka bar kyawa zuwa gumal akan hanya zaka ga irin waɗannan in ka bar kyawa ka kake yi gabar ka kama hanyar jibidi hanyar jama'ari zaka samu irin su ƙasa ce in kun wuce wannan ku sake tar da wannan in kun wuce ku sake tar da wannan to wani shi ake cewa jigawa ina jin shine ma aka samu sunan jihar jigawa daga irin waɗannan jigayi din jigawa jigayi a haka kaman jigawa a haka jigayi to an ce ko kuma suna da a haka wani kwari ne a inda nan ne mazaunin su to anan yi musu wannan wa'azin to wa kada kalatin nuzul alhalin kuma annuzur jam'u nazir wato mai wa'azi kamar wato annabawa da suka sun gabata min bayni yadayhi wa min khalfihi kafin annabi hudu ya zo annabawa sun gabace su akwai wa'ansu annabawa wa'anda suka gabace shi haka nan bayan ma ya ta wa'ansu annabawan Allah ta'ala ya aiko su min bayni yadayhi wa min khalfihi to amma wa'annan annabawa da wa'anda suka gabaci annabi hudin da shi annabi hudin kansa da wa'anda suka zo bayan annabi hudu me suke gaya wa mutane mangani suke ga masu daban-daban abin da suke cewa kawai anu ubudillah wa kada kallu min qawli wa min bayni wa min kalbi Allah ta'budu illallah kada ku bauta wa kowa sai Allah subhanahu wata'ala shi kaɗe za ku bautawa kada ku bautawa gumaka kada ku bauta wa rana, kada ku bauta wa wata, kada ku bauta wa mala'iku, kada ku bauta wa koma menene in dai ba Allah ba, to kada ku bauta wa kowa. Haka annabi Hud ya gaya mutanansa, haka annabawan da suka gabace suka faɗa, haka ma waɗanda suka zo bayansa suka faɗa. Maganar guda ɗaya ce, Allah ɗin nan guda ɗaya ne, duk abin da yake faruwa a duniya shi kaɗai yake yi. Karka ce wai akwai wani abu da ba Allah ne yake yinsa ba, saboda haka shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi kaɗai. In kace za ka haɗa bautarsa da wani, to ka zalunci wancan da za ka bauta da me ya maka. In sharri ne shi ne, in alkhairi ne shi ne, yadda ya faɗa kenan a cikin suratul anbiya, wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, nakan jarrabe ku da sharri da alkhairi, duk na gwada ku na gani cewa wane ne a cikin ku wanda zai kasance, in na haɗa shi da sharri yayi haƙuri, ni ku na gafarta masa duk zunubansa na kuma ɗaukaka masa daraja. Waye zan yi wa alkhairi wani farin ciki, wata ni'ima ya gode mana, ya gode mini, wato ni kuwa a sannan na ƙara masa. Kenan idan an ce gabaki ɗaya babu sharri daga wajen Allah, kaga ta wannan za ka gani, eh haka ne. Shi yasa a wa'insu ayoyi yake cewa biyadikil khair, alheri ne kawai a hannunsa, don saboda sharrin da kake gani sharri ne, shi kuma ai alheri ne kai kuma a wajenka. Kina ce babu sharri kenan, duk gaba ɗaya Allah abubuwan da yake yi komai muninsu a kan idanka, ko yadda za ka ji su a jikinka ko a zuciyarka, shi Allah subhanahu wata'ala alheri yake nufi. In kai haƙuri ka yadda shi ne ya ɗora maka, to za ka ga alherin da zai zo, sai ya sa har abada ka manta da wannan sharri, kuma kai fatan ma ina ma ai ta maimaita maka. Mutane da yawa ne mutum da wani a ranar lahira zai fatan cewa ina ma duk wanda ya ɓata masa ya taimar yi. So da akwai gida na musamman wanda Allah ya ta'ala ya rubuta mar suna Darul Afwa, gidan afuwa. Sun zaga ana rufe gidan wani, gidan wato kuma a lahira in ka ga an rubuta gidan afuwa, gida ya na gilas, muna da gidan gilas a saman. To gidan gilas ne na ciki yana gani na waje, na waje yana gani ciki, da rufe na waye duk wanda wani ya ɓata masa ya yi haƙuri ya yafe, to wannan shi ne kyautar da Allah zai masa. Sai kowa zai yi fatan cewa ina ma tun da yake a duniya bai taɓa rama wata gayya ko rama wani abu da aka yi masa ba, ina ma duk afuwa yi. To saboda haka annabi Hud ce Allah ta'budu illallah, kada ku bauta kowa idan ba Allah ba, inni akhafu alaikum azaba yawmin azim, ni ina ji muku tsoron azaba ta rana mai girma, ce ranar lahira. An kira ta mai girma saboda irin abubuwa manya-manya da suke a cikinta. To saboda haka wannan so mun taɓa ne Allah ta'ala ya fara nunawa a game da kissar annabi Hud, cewa duk annabawan gaba ɗaya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen abinda suke faɗa kenan, haka ma su ma malamai wanda suke su ne magada annaba. To amma wacce amsar suka ba shi, to kalu a ji ita na ka zo mana ne da ta shi kala don ka kawar da mu, ka juyar da mu, ka hana mu an alihatana, wato mu daina bautawa gumakan allolin, fatina sai ka zo mana ɗin bai mata iduna abinda ke alkawarta mana na azaba in sun tafi na sari, in ka zama daga cikin masu gaskiya. To saboda haka a maimakon su ba shi amsa kyakkyawa, ko mai daɗi. Shi fa wannan abin da ya shiga musu shi ne kaɗe abin da Allah yake nema gurinsu, amma su ma suka marmar da wannan amsa mai zafi. Suka nemi ba kace bane idan ba a yi imani da Allah ɗin ba, idan ba a daina bautar gumaka ba, za a saukar mai da azawa towa a saukar ɗin, in dai har daga cikin shi kuma me yace ala innamal ilmu indallah. To wannan kuma sanin yaushe za a saukar da azaba, za a saukar ba za a saukar ba, wace iri ce azabar, wannan kuma Allah shi ne ya sani. Ni mutum ne kaman ku, ni ba abin da na sani, wa uballiku, ni dai kawai aiki na kawai na isar da saƙon Allah, ma ursidu bihi, na isar da abin da Allah ya aiko ni in gaya muku, shi ke nan kawai aiki. Wa ma ala rasuli illa albalag, wa ma ala rasuli illa albalag, duka hina a cikin Qur'ani. Abin da kawai yake a kan annabi, kan manzo, ya isar da saƙon Allah, shi ke nan. Daga baya mai Allah zai musu a aljanna, zai sa su a wuta, zai sa su gafara, zai musu ba zai musu gafara ba, oho shi dai nasa ya isar. Kula ƙi'ula wa aqiu rasula fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum. Abinda Allah ta'ala ya dora masa na isar da saƙo shi ne a kansa, ku kuma abinda Allah ya dora muku ku yadda, shi kenan kawai. Wa in tudiu tahtadu, in kuka bi shi kowane annabi, in kun bi shi tahtadu kun shirya. قالوا اجيتنا لتاشكنا انا لهتنا فادمات ان كنت من ذا قال انما العلم لله وابل ما افضل به اليكم ولكن يا اراهم قومن تاي سيدي كما ني انا غنين كو جاهلي ني با كو دتناي ني ايكينا نا اسد ساكو كما كو ريكا كما تنبيه تا وي ايوشي ذا اي عذاب كما سنن ني ابن نكي كرا نكي تشوا با تشي ني كو بان كدي با kuma abin da yake kiran ku akai ni saka ni akai, kuma sannan alheri ne gare ku, kuma dole shi ne, in ba ku yadda da shi to ba wani alheri za ku samu har abada a duniya da lafiya. Sai ina ganin wato kun jahilci abu, kaga shi gaya musu magana yayi mai taushi ko a maƙe da masu wa'azin yanzu ne.